ƴan uwa masu sauraro, barkanmu da wannan yammaci na ranar 17 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1447. A ci gaba da karatunmu na tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda ake gabatarwa daga nan masallacin Dibis bakin kasuwa Damba. A wannan karatu shi ne zama na 16 a cikin wannan wata mai albarka. A karatunmu na jiya mun tsaya suratul A'raf a kan aya ta 143. A ayoyi da suke bayani a kan ganawa ta musamman da annabi Musa alayhi salatu wassalam ya yi da Ubangiji, wanda Ubangiji ya ba shi kwana 30 domin ya azumi. Bayan kwana 30 aka ƙara masa 10. A daga baya Ubangiji ya masa magana, shi ma ya yi magana a Ubangiji. Daga cikin maganar da annabi Musa ya yi ma Ubangiji, ya ce, ya rabbi arini anzur ilaika, ya Allah ka nuna mini in ganka. Ubangiji ya ce ba za ka gani ba. Da kuma tuba da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi a gaban Ubangiji, wannan duk yana daga cikin magana da annabi Musa ya yi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma na'am, kuma yana daga cikin abin da Ubangiji ya yi magana da shi annabi Musa, wanda aka ba mu labarinsa ana, da ya ce ba za ka gani ba, ka kalli dutse, idan dutsen ya tabbata a yanda yake, ba za ka gani. Jiya mun tattauna a kan abin da ya shafi ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da cewa muminai za su ga Ubangiji a ranar tashin alkiyama, kafirai kuma za a canje su, ba za su ga Ubangiji ba. Haka kuma a duniya ba a ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai dai a lahira, saboda faɗin Allah, lan tarani walakin inzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, zance mashi rinjaye bai ga Ubangiji ba. Wanda suke ganin ya ga Ubangiji suka ce ya ga Ubangiji ne bi aini basirati, da ido na basira, wato wani ilimi ne na musamman amma ba kallo na ido ba. Su ma wanda suka tafi aka din kenan. Amma hadisai mafi rinjaye a mafi inganci na Aisha ta ce manzon Allah bai ga Ubangiji ba. Aka tambayi manzon Allah ya ga Ubangiji, ya ce wani haske ne ya tare ni, babu yadda za a yi na gan shi. Bayan annabi Musa ya tuba a gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labarin karɓan wannan tuba daga annabi Musa. Duk da cewa a matsayinsa na annabi ya nemi ya ga Allah, malamai suka ce wannan ba laifi ba ne. Amma su annabawa idan irin haka ta faru, sukan kamba malaifin sosai su ɗauke shi babban laifi. Kamar yadda annabi Ibrahim ya ɗauki laifin cewa ba shi da lafiya ba zai je idin bautar gumaka ba. Ya ce Sara ‘yar uwarsa ce. Sara ko? Kowa ya sunanta Sara, ‘yar uwarsa ce, ba matarsa ba. Bai bayyana cewa matarsa ba. To waɗannan, irin waɗannan dalilai annabi Ibrahim ya ɗauke su manyan laifuka. To haka annabawa suke ɗaukan ƙaramin abu a matsayin babban laifi, saboda yadda suke kusantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma dama a cikin bayin Allah babu yasu. da haka sun fi kowa sanin Allah, sun fi kowa bauta ma Allah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari game da annabi Musa. Sai Allah yake, na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
نعم أبنجي سبحانه وتعالى قال يا موسى يا كي النبي موسى إني اصطفيتك على الناس لي نازعيك أكمتاني برسالتي ta hanyar aiko ka da saƙonni na wa bi kalami kuma na zabe ka da magana da nayi da kai fa kunt ma ataituka ka karbi ka rike abin da na baka wa kun mina shakiri ka kasance cikin masu gode ma Allah wa katabna lahu fil alwahi muka yi masa rubutu a jikin alluna min kulli shay'in komai da komai mau'izatan muka rubuta masa wa'azi ta bangaren wa'azi aka rubuta wa'azuzzuka wa tafsilan li kulli shay'in da bayanin kowane irin abu da ya shafi addini da shari'a halal da haram da zamantakewa fa kun haji uwati dan haka ka rike at-taura da karfi wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha ka umarci jama'arka mutanenka su yi riko da mafi kyan abin da ke cikin at-taura sa uriikum daral fasiqin da sannu zan nuna muku gidan halakakku waɗannan ayoyi guda biyu aya ta farko faɗin Allah maɗaukakin sarki ya Musa inni safaituka 'alan nasi yana nuna cewa Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tubar annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar yadda annabi Adamu yayi laifi a Allah madaukakin sarki ya tuba sai Allah ya ce summajtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada da ya tuba sai ubangiji ya zabe shi mutum yayi laifi sai a ce Allah ya zabe shi bayan bayanin laifin ko ka tuba sai a ce Allah ya zabe ka bayan bayanin tubarka da kai to wannan ana nufin kabuli tauba da kuma kari bayan an karbi tubar an daukaka ka mun fahimci wannan ko Allah ya karbi tubar annabi Musa alaihi salatu wassalam sannan ya daukaka shi ta hanyar zaben sa ya bashi annabta ya bashi manzanci wannan yana nuna mana a irin wannan zabi da daukaka mutum bayan tuba ba ya tsaya akan annabawa bane kadai duk wanda ya tuba Allah madaukakin sarki yakan karbi tubarsa in kuma Allah ya karbi tubarka to yakan maka kari ta hanyar baka wani matsayi ko daukaka wanda zaka samu a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala daga ciki zaka zama kana daga cikin bayin Allah nagari a ce ka zama bawan Allah nagari wannan ba karamar daukaka bane ya zabe shi akan mutane malami suka ce annas ana nufin mutanen wannan zamanin cewa shi zababbe ne wasu suka ce alannas dukkan mutane wanda yake nuna annabawa da manzanni gaba daya matsayinsu daya sai yasa manzon Allah ya ce kada kuna fifita ne a tsakanin annabawa a wallahu ta'ala alam Allah ya zaba annabi Musa akan mutane ta hanyar bada mi saƙo na manzanci. Manzanci shine matsayi mafi ƙololuwa da Allah maɗaukakin sarki bai ma ɗan adam. Babu sama da matsayi na manzanci da kuma annabta. Shi yasa ko mutanen da za a haɗa su da mutanen ƙwareren tashin alkiyama, sai aka fara da annabawa. Aka ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim, sai aka ce mi
annabiyina,
sai aka ce minan nabiyina, sai aka yi wa ƙasa wasiddiqina, sai aka yi wa ƙasa washuhada'i, sai aka zo ƙarshe wassalihin. To ka kasance, in baka kasance cikin na ukun ba, to ka kasance na hudun, ka zama cikin bayin Allah na gari. Mun fahimci wannan ko? Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Don haka risala tana daga cikin manya-manyan abubuwa da Allah yake fifita bayinsa da su da ita, wato annabta. An karanta bi risalati, sannan wasu daga cikin malamai sun karanta bi risalati. Wannan duk ma'anansu ɗaya. Domin risalat saƙo ne da Allah bai ma annabi Musa. Saƙonni ne daban-daban-daban-daban. Ba abu ɗaya aka aiko annabi Musa ba. Amma in aka ɗauki cewa littafi ne dunƙulalle guda, sai a ce saƙo ne guda ɗaya. Mun gane ko? Sai a ce saƙon Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Wannan ba wani saɓani tsakanin waɗannan ƙira'o'i wajen ma'ana. Wa bi kalami, na ɗaukaka ka da maganata. A ran tashin alkiyama za a zo gurin annabawa idan tsanani yayi tsanani. Tun daga kan annabi Adam alaihi salatu wassalam har a tafi kan annabi Nuh, kowa in an je wajensa za a faɗi abin da Allah ya ɗaukaka shi da shi. Annabi Adam za a ce Allah ya yi halicce ka da hannunsa, ya sa mala'iku su maka sujada. Ba a sa an yi wani haka ba, sai a kai. Annabi Nuh za a ce kai ne farkon manzanni. Za a je gurin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a ce kai ne khalili na Allah maɗaukakin sarki. Za a je gurin annabi Musa a ce kai ne wanda Allah ya yi magana da shi. Wannan yana nuna mana me? Allah ya zaɓi annabi Musa alaihi salatu wassalam ta hanyar yin magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam. To waɗannan darajoji guda biyu da su Allah ya girmama annabi Musa ya zaɓe shi akan sauran mutane. Wa khudh ma ataituka, Allah ya tunatar da shi ni'ima, sai ce to ka riƙi abin da na baka. Wa kun minash shakirin, ka zama cikin masu gode ma Allah maɗaukakin sarki. A gode ma Allah a nan shi ne zama mai yawan bauta ta Allah Subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi da aka masa babbar kyauta ta annabta, aka fifita shi akan sauran manzanni, sai ya kasance yana ibada cikin dare har ƙafafuwansa suna kumbura saboda doguwar tsayuwa. Na na aiki ta ce kana ɗan hutawa mana, tunda an yafe ma zunubanka ma in ka yi. Ya ce a fala akuna abdan shakura, ba zan zama bawa mai yawan godiya ba. Ya kamata ina gode ma Allah maɗaukakin sarki. Gode ma Allah maɗaukakin sarki babbar hanya ce ta neman ƙarin ni'imar Allah maɗaukakin sarki. Don haka idan ya gode ma Allah maɗaukakin sarki, to zai ƙara samun wata ni'ima daga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa katabna lahu fil alwah, mun masa rubutu a cikin alluna. Wannan alluna Allah maɗaukakin sarki ya ce mana alluna, jam'u lawhi, guda ɗaya ana kiransa allo, idan suna da yawa ana ce musu alluna, alwah. A da Hausan da Larabcin ku san duk iri ɗaya ne ko? Allahu allahu allahu, ko duk kusan abu ɗaya ne. Larabawa ne suka tsinta a gurin Hausawa ko Hausawa ne suka tsinta a gurin Larabawa? Eh? Kana da dalili? Na'am. Muka rubuta masa a taura a ciki. Wasu daga cikin malamai sun yi ta kokarin su faɗi Allah nan daga wani irin bishiya aka sassake shi. Ko daga ina aka samu Allah. Dai Al-Qur'ani bai ba mu labari ba. Hadisai ingantattu ba su ce ga irin Allah ba. Kawai allo allo. Mun gane ko? Wanda aka yi rubutu a jikinsa. Min kulli shay'in komai da komai. An rubuta. Ma'ana min kulli shay'in. Bi ma'ana abin da mutane suke bukata. Idan abu ya kai makura ko ana so a yi mubalaga sai a siffanta shi da cewa duka gaba daya. Suka ce ba wai ana nufin komai da komai an rubuta a cikin waɗannan alluna na At-Tawra bane. Amma abin da mutane suke bukata na addini to an rubuta shi. Kamar yadda mutum zai ce dakhaltu suqa washtaraytu min kulli shay'in. Na shiga kasuwa na sai komai da komai. Komai da komai yasa? A'a, komai da komai da yake bukata. Mun gane ko? Wata kilma ta sani da zai tafi ta ce gishiri, barkono, tumatir, tarugu, tattase, citta, duk sai je su. Kaga ya sai komai da komai kenan. A iya abin da ake bukata. Mun gane ko? To komai da komai da ake bukata a wannan zamani an rubuta shi a cikin At-Tawra. Inda Allah maɗaukakin sarki. Wasu suka ce Ubangiji da kansa ya rubuta At-Tawra, wasu suka ce umarni Allah ya yi a mala’iku su rubuta masa At-Tawra a cikin allo. Shi yasa sai Allah ce katabna, muka rubuta. Bi ma'ana muka sanya mala’iku suka rubuta mana. Kamar yadda idan shugaba ya sa aka yi aiki sai ce mun yi abu kaza ko? Tare da cewa ba shi ɗin ya zo yi da kansa ba, amma dai shi ya sa aka yi, ya zama sun yi kenan. Allah maɗaukakin sarki da tattar da mu. Irin abubuwan da ke cikin At-Tawra akwai mau'iza. Suka ce badal ne na min kulli shay'in. Mun gane ko? Badal ne nata. Muka rubuta masa wa'azuzzuka. A cikin At-Tawra akwai wa'azuzzuka fihi hudan wa nurun wa mau'izatun. A cikin At-Tawra ko Injila akwai kiriya da haske da wa'azi wa tafsilan li kulli shay'in. Kuma kowane abu da ake bukata mun yi bayanin sa dalla dalla. Wa khudh bi quwwati. Don haka ka riki wannan At-Tawra da karfi. Me ake nufi rukon littafi da karfi? Shine ruko da abin da ke ciki, koyi da abin da ke ciki. Kamar yadda manzon Allah ya faɗa game da sunnarsa, yace tamassaku biha, ko ku yi ruko da sunnata, wa adu alaiha bin nawajib, ku ciji sunnar ku danƙe ta da haƙori, ku danƙe ta da haƙoranku. To haka ana nufin bi ma'ana ki aiki da abin da ke ciki yadda ya kamata. Wannan shine ka riƙe abu da ƙarfi, ka lazunci At-Tawra. An umarci annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya fara aiki da abin da ke cikin At-Tawra, kamar yadda ya faɗa ya ce wa ana awwalul mu'mini. Sannan aka umarce shi ya umarci jama'arsa da aiki da abin da ke cikin At-Tawra. Su kuma sai aka ce ya akudu bi ahsaniha, su yi ruko da mafi kyan abin da ke ciki. Menene mafi kyau? Malamai sun yi fassarori daban-daban. Suka ce fa khudh bi quwwati, kai annabi Musa alaihi salatu wassalam ka riƙi At-Tawra da ƙarfi. Suka ce duk wani guri da akwai azail azuma, to nan aka umarci annabi Musa ya ruko da azuma. Su kuma jama'arsa su riƙi abin da ya fi musu sauƙi, shine rukhsa, shi ya fi musu kyau a wajensu. Idan ayyuka guda biyu aka ba da zaɓi, ɗaya mai wahala sosai, ɗaya mai sauƙi, to annabi Musa an umarce shi da aikata mai wahala. su kuma al'ummarsa an umarce su da aikata mafi sauƙi. Mun gane ko? Sai ka riƙe mai wahala, su kuma su riƙe mai sauƙi. Kun ga wannan gata ce ta musamman aka yi ma 'yan bani Isra'ila idan muka ɗauki wannan. Wannan yana daga cikin fassara da aka yi ma wannan, aka ce ya akhudhu bi ahsaniha, su riƙe mafi kyau. Wallahu ta'ala a'lam. Sa'urikum daral fasiqin, da sannu zan nuna muku gidajen ko gidan fasiƙai. Wannan kalma sa'urikum ta zo ƙira'a kala biyu, akwai ƙira'a sa'urisukum, akwai ƙira'an sa'urikum. La'alla shi ne sirrin da ya sa aka yi wawun mai da'ira bayan alhamza. Mun gane ko? Saboda ginin kalmar ya zo daidai. Idan ka ɗauke shi sa'urisukum, sa'urikum, za ka ga bambancin na ɗigoyi ko? Ya unce da take ƙasa aka mai da ita ɗigo uku a sama. Wannan kenan. Ma'anansa zan gadar da ku gidan fasikai. Allah ya yi alkawari a annabi Musa cewa zai gadar da su gidajen su Fir'auna. Wannan shi ne ma'anarsa. Sa'urikum zan nuna muku gidajen fasikai. Ma'anar zan nuna muku gidajen na kuma me? Na kuma gadar da ku gidajen. Za a dawo da ku gidajensu a gadar da ku. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya mana bayani a karatun da muka yi a baya, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa damarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa awrasna al-qauma alladhina kanu yastad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila bima sabaru wa damarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishu. To wannan suka ce shine ma'ana sa'urikum daral fasiqin, zan nuna muku gidajen fasikai. Allah zai dawo da su Misra ya nuna musu gidajen gashi nan, sannan kuma a gadar da su gidajen su zauna a gurin. Kazalika wa awrasnaha qauman akharin, ko bani Isra'il. Allah ya gadar da waɗannan gidajen 'ya'yan bani Isra'il. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan ɗaya daga cikin ma'anonin kalmar sa'urikum daral fasiqin, zan nuna muku gidajen fasikai. Wasu suka ce abinda ake nufi da gida a nan, wato waɗanda suka yi kafirci a baya can, Adawa da Samudawa da sauransu. Za ku yi yawo a doron ƙasa, zan nuna muku wajejen da na halakar da su gidajensu. Mun fahimci wannan ko? Shi ne ma'ana suka ce sa'urikum daral fasiqin. Wasu suka ce dar yana nufin dawar, dawar kuma ana nufin halaka. Zan nuna muku halakar fasikai. Suka ce ma'anar wannan, Allah maɗaukakin sarki zai fito da gawar Fir'auna daga kogi domin su gan shi ya halaka. Wallahu ta'ala a'lam. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya fito da gawar tasa, wanda har yanzu tana nan, kamar yadda Allah ya alkawari, za a tseratar da gawar gangar jikin, domin wanda suka zo daga baya su zama sun ɗauki wa'azi daga shi Fir'auna. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Daga cikin ma'anonin sa'urikum daral fasiqin, wasu malamai suka ce zan nuna muku ƙarshen fasiƙai. Duk wanda ya zama ya fita daga min ɗa'a, baya bin umurnina, to zan nuna muku gazawarsa, bi ma'ana zan halakar da shi. Kamar wannan gargaɗi ne cewa idan ba su yi imani da attaura sun yi aiki da abin da ke cikinta ba, to Allah maɗaukakin sarki zai halakar da su gabaki ɗaya. Ko kuma zai nuna ma waɗanda suka yi imani matsayin waɗanda ba su yi imani ba. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am.
فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم
نعم
هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
نعم وبنجي سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق زن كركتر دما سجر من كي أدورا أصابا تارد حكيبا دقا إنا دقا فهمتر آيوينا وإن يروا سوى أن متاني إذا انسك كل آية قوة إرن آية لا يؤمنوا بها باتا إيمان إليها وإن يروا سبيل الغي رشد انسك حنيا تشريع لا يتخذوه سبيلا باسا أو كان حنير أمتين حنيا وإن يروا سبيل الغي انسك حنيا تا باتا يتخذوه سبيلا سيسر إحنير باتا أمتين إتتي حنيا أو جنسو ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وأن يفعلوا سبب السنكرية آيو يمو وكانوا عنها غافلين وما سنكفا شغفل اللو دق آيو يمو والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم وأن سككرية آيو يمو سككرية هتوار لاهرة هتوار ران اللاهرة حبطت أعمالهم أيو كان سسروشي قباكي دعا hali yujzauna illa ma kanu ya'malu ubangiji yace ba za a sakanta musu da komai ba sai abin da suka kasance suna aikatawa wannan ayoyi masu girma suna mana bayani cewa duk wanda yake girman kai a doran ƙasa ba tare da bin gaskiya ba to Allah zai karkatar da zuciyarsa daga fahimtar gaskiya girman kai yakan sa a toshe zuciyar mutum daga fahimtar shari'a shari'a da kuma gaskiya ubangiji yace ba haka kawai za a toshe zuciyoyinsu ko kuma a kautar da fiskokinsu daga gane gaskiya ba saboda laifukan da suka aikata idan aka musu wa'azi aka nuna musu hanyar gaskiya aya ta goba sabin aya idan aka bayyana gaskiya ba sabin gaskiya amma idan abu na bata ne to suna bin bata dan haka kenan ayyukan da suke aikatawa shi yasa Allah madaukakin sarki zai sakanta musu da ni da kautar da fiskar su daga fahimtar gaskiya din wannan aya ta akwai ayoyi masu kama da ita a cikin alqur'ani mai girma kaman fadin Allah subhanahu wataala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra za mu juya zukatan su da ganin su kamar yadda ba su yi imani da alkur'ani ba tun farko da farko sun yi imani da alkur'ani na Allah madaukakin sarki to tunda ko ba su yi imani ba sai Allah madaukakin sarki sai ya juya zuciya yanda ya kamata ta ga gaskiyar ba za ta gani ba Allah sai ya juya idanuwa yanda ya kamata ya haska ya ga gaskiya ba zai kalli gaskiyar ba sun zama kamar makafi ubangiji ya ce falamma zahu azaka Allah qulubahum da suka karkace sai Allah madaukakin sarki ya karkatar da zukatan su ayoyi da suke wannan babi suna da yawa cewa duk wanda ya zama mai girman kai wato ba zai fahimci gaskiya ba mai girman kai baya ilmantuwa baya samun ilimi baya samun shari'a a wanda yake da taurin kai shi ma haka daga aya kake imani da ita to sai Allah madaukakin sarki sai ya toshe zuciyar mutum shine ubangiji subhanahu wataala ya bamu labari laifukan da suka kai Allah yace innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu wadanda kalmomin ubangiji suka tabbata a gare su to ba za su taba yin imani ba walau ja'atkum kullu ayati kowace irin aya ce ta zo musu ba za su yi imani ba hatta yarawul azab al-alim har sai sun ga azaba mai radadi ta zo musu ubangiji subhanahu wataala yake wanda suka karyata ayoyin mu suka karyata haduwar ranar lahira aikin su ya rushe yana daga cikin abin da ke rusa imanin mutum idan yana da imani ya ce bai imani da ayoyin Allah madaukakin sarki ba ya karyata su wannan daidai yake da shirka ko mutum ya ce bai yadda da ranar lahira ba wannan shi ma yana rusa aikin mutum kamar yanda shirka take rusa aikin mutum a karyata ayoyin Allah yakan kai ga mutum yayin shirka karyata haduwa da Allah ranar lahira tashi bayan an mutu shi ma dan uwan shirka ne kafirci ne ubangiji subhanahu wataala ce za'ama allazina kafaru allan yub'ath wadanda suka kafirce sun raye cewa ba za a tada su ba sun kafirce ne saboda me cewa ba za a tada su ba mun gane ko kamar yadda ibn abdul wahhab ya fada yace wal dalilu annahum idza ma tuyba'thu qawluhu ta'ala za'ama allazina kafaru allan yub'ath idan sun mutu za a tada su Allah ce za'ama allazina kafaru sai suka zama kafirai bi sababi takdhibihim bil ba'ath mun fahimci wannan ko wallahu ta'ala alam dan haka mu ji tsoron Allah madaukakin sarki kada mu yi shakka game da ranar tashin alkiyama muna shakka game da alkiyama to mun karyata aikin mutum zai bushe ko kai shakka game da ayoyin Allah ka karyata su aikin mutum yana bushewa Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu na'am
واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين
وبنجد يكيش واتخذ قوم موسى من بعده متعنى النبي موسى سيسكرك bayan tafiyar annabi Musa min faliyihim daga kayan adansu me suka rika ijlan dan dalo jasadan lahu khuwa wanda gagan garjikin sa yana kara anji yana kara ubangiji ya ce alam yarau annahu la yukallimuhum bas ga cewa baya iya musu magana ba su yi magana ya ba su amsa wala yahdihim sabila baya shiryar da su zuwa ga hanya ittakhaduhu wa kanu zalimi sirriki wannan dan dalo sun kasance azzalimai ubangiji subhanahu wataala yana ba mu labarin abin da ya faru bayan tafiyar annabi Musa na kwanaki 40 da ya tafi tafiyar nan ta kwana 40 a cikin ta sanin wanda ya kafirce yana cikin al'ummar annabi Musa alaihi salatu wassalam sai da ya ga takun kaguwar wato da mala'ika jibril ya hau ya kora fir'auna to sai ya dauki kasar taku bayan an tsallaka kogi sun ga yadda ake bautar gumaka suka nemi annabi Musa ya sanya musu gunki kamar yadda suke da gunki bayan an tafi Allah madaukakin sarki yayi alƙawari a annabi Musa na karban at-taura ya tafi ya bar ɗan bani Isra'ila na kwana 40 yace annabi Harun ya tsaya ya maye gurbin sa ya zama wakili a gare shi to a daidai wannan mudda shi wannan samiri ya musu mutum mutumi na bijimi dan dalo wannan mutum mutumi yayi wasu abubuwa na dabara idan aka taba shi ko aka latsa wani abu a jikin sa za a je yana kara saboda ya hada da kayayyakin ado wanda ƴan banu Isra'ila suka ara a wurin Ibtawa an ce lokacin da za su yi hijira su bar Misra to sun ari kayansu domin su shammace su kar su fahimci cewa wani abu zai faru suka je suka ce dan Allah ku ba mu aran kayayyakin ku matan ɗan banu Isra'ila suna da alaka mai dan kyau da matan Ibtawa dama matan ba abin da ake musu mun gane ko ba a taba su ba a kashe su iya barazanan su shine maza dan haka akwai dan alaka tsakanin matan banu Isra'ila da Ibtawa matan Ibtawa da haka suka je suka lallabe suka ce ku dan ba mu aran kayayyakin ku na ado na kwalliya za mu yi biki. Da suka ba su wannan kayayyakin suka taho sai suka fita aka je aka yi hijira aka bar garin Misra. To wannan kayan an karɓe su cewa bai halasta su yi amfani da shi ba, saboda ganima ce, kuma cin ganima a wajensu haramun ne. Da haka aka karɓe kayayyakin. A nan Samiri ya samu ya ɗebi waɗannan kayan ado ya zuba a cikin wannan mutum-mutumin bijimi. Idan aka ɗan matsa wani abu sai ka ji kaya suna katar-katar a cikinsa. Wannan wallahu ta'ala alam shi ne lahu khawar ɗin, yana ƙara. Don haka da suka ji bijimi yana ƙara sai ce haza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Wannan shi ne abin bautar ku, shi ne abin bautar annabi Musa alaihi salatu wassalam, ya tafi wani guri ya manta, don haka ku bauta masa. Su kuma mutane ne dama wanda abin ya burge su tun farko, don haka sai suka dukufa a kan bauta masa. Annabi Harun alaihi salatu wassalam ya yi ƙoƙari kar su bauta masa, ya musu wa'azi kamar yadda za mu gani a gaba, amma ba su ji wa'azinsa ba, har ma suka so su kashe shi. Don haka ya haƙura ya ƙyale su. Ubangiji ya ce ba sa ganin cewa baya musu magana. Yana daga cikin siffar Ubangiji abin bauta shine Ubangiji yana magana, kuma yana shiryar da bayinsa zuwa ga hanya madaidaiciya. Da sai a samu wani wa'azi ko wata kalma ta shiryarwa daga wannan bijimi, amma duk babu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce afala yarawna annahu la yarji'u ilayhim qawla wala yamliku lahum darran wala naf'a. Basu ga cewa baya iya mayar musu da zance ba idan suka masa magana, kuma baya iya amfanar da su, baya iya amfanar da su. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya kafa hujja a mutanansa cewa gumaka ba abin bauta bane saboda ba sa magana, kamar yadda ya tambaye su ya ce hal yasma'unakum istada'un. Shin idan kuka tambaye su kuka roƙe su suna jin ku? Sannan da ya rubuta gumakan ya ce fas'aluhum in kanu yamtiqun, ku tambaye su wa ya aikata haka da su in suna magana. Suka ce laqad alimta ma ha'ula'i yamtiqun, ai ka san ba sa magana. Sai ya ce afata abuduna min dunillahi ma la yamliku lakum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'budun. Za ku bauta ma abinda baya muku maganin komai, kuma baya cutar da ku da komai, Allah wadaranku da ku da abinda kuke bautawa kuma bayan Allah maɗaukakin sarki. Mun fahimci wannan ko? Don haka rashin magana na gumaka dalili ne cewa ba su cancanci a bauta musu ba. Shi kuma Allah maɗaukakin sarki mai magana ne. Mun fahimci wannan ko? Wallahu ta'ala a'lam. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ittakhadhu sirriki ɗan dalo a matsayin abin bautawa, wa kanu zalimina, sun kasance kafirai. Zalimin a nan gurin ana nufin kafirai. Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labarin waɗannan mutane. Na'am.
Walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu qalu la'in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna min al-khasirin.
Na'am. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce walamma suqita fi aydihim, yayin da suka yi nadama su ƴan banu Isra'ila, wa ra'aw annahum qad dhallu, suka tabbatar cewa sun ɓace. Qalu, sai suka ce la'in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana, har idan Ubangijinmu bai gafarta mana ba, bai mana rahama ba, bai gafarta mana ba, lanakunanna minal khasirin, tabbas za mu kasance cikin masu asara. Ƴan banu Isra'ila a wannan lokaci da suka yi nadama sun nemi gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A ma'ana walamma suqita fi aydihim kalma ce da ake amfani da ita domin a nuna mana nadamar abin da ya faru, domin akan yi amfani da hannu wajen bayanin tsananin nadama, kamar yadda Allah ya ce wa yawma ya'budu zalimu ala yadayhi, kamar yadda Allah ya ce fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Wancan mutane da Allah ba mu labari, daya yana da lambu amma bai imani da Allah ba, kuma yana da aya yake alfahari a dan uwansa da ya imani amma ba shi da wannan dukiya, yace ka daina min alfahari, ba wai dan kafircewanka ne Allah ya baka wannan ba. Zai iya yiwa Allah madaukakin sarki ya lalata lambunka, ya lalata ƴaƴan, ya zama duk babu komai. To da hakan kuma ta faru, sai zai yana jujjuya hannu. Me ma'anin jujjuya hannu? Alama ce ta me? Tana dama. To shine Allah ce walamma suqiba fi aydihi. A kalman suqiba fi'ili ne madi mabani lil majhul. Aka ce ibarar an yi amfani da ita ne game da mutumin da idan ana kokuwa aka kada shi. Idan aka kada mutum a lokacin kokuwa, yana nadama ko baya nadama? Yana nadama. To wannan shine ma'ana walamma suqiba fi aydihi. Da suka yi nadama kawai. Mun gane ko? Da suka yi nadama. Wara'au annahum qad dhallu. Suka tabbatar cewa sun bace. Sai suka roki Allah madaukakin sarki rahmatsa, suka roki gafarar Allah madaukakin sarki, kuma Allah madaukakin sarki ya yafe musu, ya gafarta musu. Na'am.
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
نعم وبنجيجي ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا يا يندى النبي موسى داوز وقام تاننسى yana mai fishi asifan ma'ana duka fishi ake nufi a qala sai ce bi isma khalaftumuni min ba'di Allah wadaran maye gurbi da kuka yi a bayana kun maye gurbi na amma wannan maye gurbi da kuka yi Allah wadare a ajiltum amra rabbikum kun gaggauta al'amarin ubangiji wa alqal alwaha annabi Musa ya jefar da allunan at-taura wa akhadha bi ra'si akihi yajruhu ilayhi ya kama gemin dan uwansa yana jawo shi gaban sa alabna umma annabi haruna yace ya kai dan gidan mamana innal qauma tab'afuni lalle mutanen nan sun maida ni mai rauni wa kadu yaqtuluni sun yi kusa ma su kashe ni fala tajmit bi al a'da'a kada ka faranta ma abokan rai, kada ka yi dalilin da zai sa abokan gaba ransu ya yi daɗi, kar ka faranta ma abokan gaba rai. Wala taj'alni ma'al qaumi zalimin, kar ka sanya ni tare da azzalimai kamar kuɗin goro. Ala rabbi ghfirli, daga nan annabi Musa ya ce ya ubangiji ka gafarta mu, wali akhi da ni da ɗan uwana, wa adkhilna fi rahmatika ka shiga da mu cikin rahmata. Wato mafi jinkan masu jinkai. Allah madaukakin sarki ya bada labari a annabi Musa kin kafin ya dawo, kamar yadda ubangiji ce wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri. Ubangiji yace kana gaggawa ya kai annabi Musa, yake cewa ina tsoro ga mutanen za su iya biyo bayana, shi yasa nake gaggawa kar su zo wajen da ba a umarce su zo ba domin ka yarda da ni. Sai Ubangiji ya ce ai mutanen naka da kake ta magana a kansu ai an riga da an fitine su, mun fitine su bayan ka taho, Samiri ya ɓatar da su. Allah ya bada labari a annabi Musa, don haka da yana tahowa ya taho cikin fushi. Wannan ya nuna annabawa suna fushi, amma ba sa fushi sai an yi me, sai an keta alfarmar Allah madaukakin sarki. mun fahimci wannan ko sai an saba mu Allah madaukakin sarki an yi abin da ba daidai ba sannan suke yin fushi dan haka yayi fushi manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi yakan yi fushi shi ma idan aka me idan aka yi abin da ba daidai ba yazo cewa Abu Musa al-Ash'ari yace wata rana mun zo gurin manzon Allah mun roke shi abin hawa sai muka yi dace a lokacin wato sai lokacin da muka zo tambayin sa yazo daidai da yana fushi mun gane ko manzon Allah yana fushi yana fushi amma akan me idan aka fusatar da shi akan me Allah madaukakin sarki amma dan a matsayin karan kansa baya fushi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam haka annabi Musa yayi wannan fushi da yazo saboda fushi ya jefar yake magana a mutanansa yace a'ajiltum amra rabbikum me ma'ana a'ajiltum amra rabbikum kuka gaggauta al'amarin ubangiji wasu suka ce kun gaggauta Allah madaukakin sarki muku azaba ba ku jira kun yi imani ba sai kuka nemi azabar Allah madaukakin sarki ai kun aikata abin da zai ja muku azabar Allah shine ma'ana a'ajiltum amra rabbikum daga cikin ma'anoni yace kun yi gaggawa kun riga umarnin ubangiji domin al'ajla shine fi'il shay'i qabla awanihi ka aikata abu kafin lokacin sa yazo to wannan sai a ce kai gaggawa mun gane ko shi kuma sauri kai sauri kai abu shine ka aikata abu a lokacin sa fi'il shay'i fi waqti ka aikata abu a lokacin sa mun gane ko akwai kuma jinkiri ko ka aikata abu bayan lokacin sa ya wuce to su sun yi gaggawa ba su jira annabi Musa ya zo musu da shari'a ba sai suka bauta ma dan da wasu suka ce wannan shine ma'ana a'ajiltum amra rabbikum annabi Musa ya jefar da alluna da aka rubuta masa at-taura saboda tsananin bakin ciki duk da cewa Allah madaukakin sarki ya bashi labari yana sanar da haka amma bakin cikin sa bai karu ba har sai da yazo ya ga abun ido da ido sai yasa masu magana suka ce laysal khabaru kal ma'ayana mun gane ko ka kalli abu da idan ka keke da keke yana da bambanci da a baka labari amma anan ba za mu dabbaka magana akan annabi Musa ba saboda Allah ne ya bashi labari abun ya faru mun gane ko amma dai wallahi ta'ala alam a tabi'a irin ta dan adam bayan ya san abin ya faru yana cikin bakin ciki to da yazo sai bakin cikin sa ya karu shi yasa ya jefar da waɗannan alluna din ya kama annabi Harun ya kama gemunsa kamar yadda yake la ta'khudh bi lihiyati bi ra'si wa la bi lihiyati kada ka kama kaina gashin kaina ko kuma ka kama gashin gemuna ya kasance idan mutum yayi laifi akan kama gashin kansa ko gashin gemunsa a ja saboda wato masa ukuba akan laifin da ya aikata dan haka yace ya dan uwana karka mun haka ka tsaya ka saurare ni ka ji me ya faru waɗannan mutane da ka gansu abokan gaba ne a gare ni sun yi kokarin su kashe ni sun mai da ni mutumin da nake da rauni bani da karfi ba zan iya komai ba anan malamai suka ce mutum yana yin shuru idan ya ga ana barna matukar in yi magana za a kashe shi mun gane ko idan kai magana akan barna za a taba ka za a kashe ka to sai kai shuru akan wannan barna da ake aikatawa karkace komai mun fahimci wannan ko wallahi ta'ala a'lam shi yasa annabi Harun yayi shuru ya kyale su da ya ga za su kashe shi yace idan kamun ukuba waɗancan abokan gaba za su yi dariya za su ce ga ɗan uwan nasa ma ya zo yana masa ukuba dan haka karka mun haka karka mana kuɗin goro da ni da su ka ce duka mun yi laifi ni ban yi laifi ba to faɗin wannan annabi Musa sai ya sake ɗan uwansa sai ce ya Allah ka yafe mu dai Allah zai yafe ma annabi Musa gaggawa da yayi na tuhumar ɗan uwansa ba tare da ya tambaye shi ba da masa ukuba ba tare da ya tambaye shi ba da sai ya ce me yasa haka ya faru ba ni labari mun gane ko amma saboda fushi bai yi hakan ba, dan haka sai ya fara masa ukuba, dan haka annabi Musa sai ya tuba da wannan laifi da yayi. Wani akhi, ya Allah ka yafe mu dan uwana, abinda annabi Musa ai Haruna ya kamata yayi a gurin shine ko za su kashe shi a matsayin sa na annabi, kar ya yadda su bauta ma dan dalu inda shine shugaba, sai ya yake su la'alla zai samu wadanda za su yi imani da shi su mara masa baya a yaƙi azzalimai. To amma sai ya ji tsoro, don haka wannan rauni da ya faru daga annabi Harun alaihi salatu wassalam, annabi Musa yana roƙa masa gafara daga gurin Allah maɗaukakin sarki, ya ce wa adkhilna fi rahmatika, ka shigar da mu cikin rahmarka gaba ɗaya, wa anta arhamur rahimin, kai ne mafi jinƙan masu jinƙai, ya Allah kai mai jinƙai ne, ya Allah maɗaukakin sarki muna so ka ji kanmu gaba ki ɗaya. Wannan shine addu'ar da annabi Musa yi, kuma muna wannan addu'a a kawunanmu, ya Allah ka shigar da mu cikin rahmarka ka gafarta mana, ya Allah kai ne mafi jinƙan masu jinƙai, ya Allah ka ji kanmu ka tausaya mana, ka kawo mana sassauci cikin al'amuranmu na rayuwa, ya Allah ka kawo mana ci gaba. Saboda lokaci za mu dakata a nan, abinda muka karanta shi daidai Allah ba mu ladansa, abinda muke kuskure Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu daidai. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.